Sir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin haka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku cewa dalilin da gwamnatin jihar Kano ta bayar na sallama wasu ma'aikatan shari'a kana ku jiddaya. Yanzu wasu sojojin Najeriya ba su annabi ya fuku ba wajen tikan mutane da zaran wata cacan baki ta hada su. Sai kuma rahoton ƴan majalisar dokokin Najeriya da ƴan kasan suka ce sun faɗi daukan hoto wanda akan shi ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku dacewa ko rashin dacewa wannan hoto akan lambar nan kamar haka 2022 2625. Kana muna da labarin wasanni a takaice amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. An bindige wani dan jarida har lahira a kasar Sudan ta Kudu kwanaki uku kacar bayan da shugaban wannan kasa din Salva Kiir ya yi barazana cewa zai kashe duk dan jarida da a cewar shi aka samu yana yi wa kasar yankan baya. A jiya Larabani da Maraice, wasu ƴan bindiga wanda ba a tantance ko su wane ne ba suka harbi shi wannan dan jarida mai suna Peter Moy wanda ke aiki da jaridar Nation. Sauran ƴan jaridu sun ce akwai alamar wannan kisa na ganganci ne tunda ba a dauki ko sisin kobo ko wayar shi marigayin ba. Yanzu yanzu dai ba wani martani da aka samu daga bangaren ko gwamnati ko kuma su 'yan sanda kan wannan al'amari. Amma dai an san cewa ranar Lahadin da ta wuce shugaba Kiir ya gaya wa 'yan jaridu cewa idan wasunku ba su san cewa ana kashe mutane a wannan kasar ba, to za mu nuna muku gaskiyar hakan tana faruwa watan wata rana. A 'yancin 'yan jarida ba wai yana nufin cewa kuna da damar ku wa kasar zagon kasa ba.
A yau Alhamis ne aka rantsar da shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza akan wani sabon wa'adi na uku a cikin wani shagalin bazata da aka shirya tun ma kafin ranar rantsar da shi din ta zo a hukumce. Sai dai kuma masu daukar masu kallamirin sa na cewa ta zarcin dai na haramun ce don ya ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar tashi. Leonard Inyangoma wanda ke jagorancin wata kungiyar tsofaffin ma'aikatan gwamnati masu adawa da shugaba na Burundi ya ce abinda Mr. Nkurunziza ya aikata kamar ta kan aqidar demokradiya ne. Ya ce kungiyar tasu da ta hada har da tsofaffin shugabannin majalisun dokokin kasar da na jam'iyya mai mulki sam ba za ta taba amincewa da rungumar Mr. Nkurunziza a matsayin shugaba ba. Ko bayan ranar 26 ga watan nan na Agusta wanda daga ranar ce wa'adinsa na biyu zai kare sanarwar da shugaban ya bayar a watan Afrilu da ya gabata na cewa zai nemi wa'adin mulki na uku hadda yunkurin juyin mulkin ta janyo tare da tashin hankalin siyasa da ya haddasa mutuwar mutane sun fi 100.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi jan kunnin cewa mai yiwuwa ne a fuskanci matsanancin fari a ƙasar Yamal abinda zai ƙara cakuɗa matsanancin mawuyacin halin da mutanen ƙasar suke ciki wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana da cewa yanzu ya kai na wala haula. A cikin sanarwar da ta bada kuma sadarwar da abinci ta duniya din ta ce yanzu mutanen da ba sa da tabbas na inda abincinsu na gaba zai fito a wannan ƙasa sun kusa su kai mutane miliyan 13 ko kuma ka ce mutum ɗaya a cikin kowane rukunin mutane biyar na wannan ƙasar. Kuma wannan abin an ce ya fi shahuwar mata da ƙananan yara. Sannan kuma lamarin nan yana faruwa ne daidai lokacin da ake daɗa samun rashin kwanciyar hankali a Yamal ɗin domin kowa ya Alhamis ma an ce bam ya tashi a gaban haraba ofishin wani gwamna da ke birnin Aden can kudancinta inda har mutane huɗu suka rasa rayukansu wasu goma suka samu raunuka. To muna baku labaran duniya ne daga nan sashen wasu murar Amurka a Washington DC fa.
Wata kungiya mai alaka da yan tawayen mayakan ISIS ta dauki alhakin harin bom din da ya tashi daga cikin wata mota da aka girke a bakin ofishin ma'aikatar tsaron kasar Masar da ke birnin Alkahira a yau Alhamis inda kuma mutane da dama suka jikkata. Jami'ai sun ce akwai akalla yan sanda 6 daga cikin dimbin mutanen da suka sami raunuka daga wannan gaggarumin fashewar da aka ce ta bangwale fuskan ginin ma'aikatar kuma ta ragargaza tagoginsa a unguwar Subra da ke garin. Shaidun da suka ga abin da ya faru sun ce waɗanda suka kai farmakin tun sun tuko mutane da ke dauke da bomb din suka ajiye ta a gaban ma'aikatar Kana suka gudu a cikin wata mota ta daban rahotanni sun bada rahotanni sun ce saboda masifar karin tashin bomb din ya tada kusan dukkan mutanen din garin daga barci
to a kashe hukumomin kasar Australia kuma sun tsare wasu mutane bakwai da abusa dukkan alamu sun yi haramu za su je yankin gabas ta tsakiya su shiga kungiyar dan tsagerar nata Islamic State ko kuma IS ayo alamus ne Prime Minister Australia Tony Abbott ke ba da sanarwa cewa lalle an tsare abin da ya kira wayannan matasan ɗan Australia din a filin jirgin sama yayin da suke shirin za su tashi su bar kasar to sai dai Prime Minister bai fayyace ainihin inda matasan suka tasarwa ba ko inda aka kama su din ko ma shekarun su ko sunayen su kai ko ma idan samari ne ko ƴan mata
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Gwamnatin jihar Kano ta ce tana da hujjan da yasa ta sallami wasu masu shara a jihar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar zartarwa ta jihar Kano ce ta amince da korar ma'aikatan waɗanda galibin su na aiki ne bisa tsarin nan na ma'aikatan wucin gadi.
Magana ta ma'aikatan shara wanda aka dakatar a ra'ayina fara a rubuta su a kyale su su samu su ci abinci a wannan guri in an kora suwa za a kawo amma a yanzu daga farkon zura zuwa dangi shara tana nan tsibi-tsibi dirarrukan ma da aka ajje a yanzu babu su
an ce gwamnati saboda wai ana almundahana ta kori wannan yan shara to magana ta gaskiya gwamnati tana da hanyoyi da za ta bincike akan waɗannan badakala da ake yi a hukumar kwashe shara
wasu daga cikin al'umar Kano kenan dangane da wannan mataki na gwamnati to amma kamar Muhammad Garba tsohon shugaban kungiyar yan jarida ta Najeriya dake zaman kwamishinan yada labarin Kano a yanzu ya ce
idan kana so kai bincike na hakika wanda zaka samu sakamako ba tare da san rai ba to ina son tabbatar maka da cewa idan baka dakatar ba zaka iya samun wannan sakamako ba shi yasa gwamnati ta zartar cewa a dakatar da su sannan a gaggauta wannan bincike kuma abinda mutane ba su fahimta ba shine akwai sauran ma'aikata da suke aiki a wannan hukuma wanda su ya kamata a ce sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na zuwa lungu da sako-sako inda aka fito da shara domin su kwashe amma waɗanda suke wannan sharar a titina da sauransu shine wannan matsala ta shafa
Kwamishinan ya ce tuni gwamnati ta kafa kwamitin da zai bi diddigin zargin almundahana da daukar ma'aikatan bogi a hukumar kuma yanzu haka ma yana tsaka da aikin tantancewa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Suko sojojin Nigeria ɗan kasan ne suka ce sun kware wajen shirgan mutane da zaran wata ɗan rashin jituwa ta shiga tsakanin su da fararen hula ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa yadda da zaran an samu rashin fahimta tsakanin sojoji da fararen hula sai sojin su afkar musu al'amarin da suka ce hakan na nufin yiwa ƴancin dan adam karan tsaye kungiyoyin na bayyana yadda sojoji a Makodi babban birnin jihar Benue suka yi durar mikiya akan wasu fararen hula inda suka azazzale su da lakaɗa musu dukan tsiya bayan wani rashin fahimta da ya shiga tsakani dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma da Sheikh Husani ya ce yanzu fa mulkin demokradiya ake yi
a gargajin mulkin demokradiya bai kamata haka ya faru ba saboda tsarin mulkin ƙasa da dokokin ƙasa ya zayyana abinda sojoji za su iya yi da kuma abinda ba za su yi
a bangare ɗaya kuma tuni komandan sojojin da suka yi wannan aika Major General Bamidele Ogunkale ya garzaya gidan gwamnati inda baiwa gwamnan jihar Chief Samuel Autumn Hakuri kakakin rundunar sojan Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya gaya min cewa akwai matakan da rundunar ke ɗauka a halin yanzu
akwai matakan da aka ɗauka an yi maganin matsalar ba a bar ta sa abin gaba kuma an zauna an yi mitin ki waɗanda abin ya shafa sannan kuma an kawo kwamitin bincike shi komandan kanshi ya bada hakuri hakuri ma gwamna. To akwai matakan da aka dauka ba wai hakan nan bane ba, kuma ni na sani cewa duwan wanda yake da hannu za a yi maganin shi, ba za mu lamunta kan irin waɗannan abubuwan ba. Dokar sojojin da dai aka san sun ji tabariki a lokacin, yanzu haka an san ko suwaye kuma suna nan tsare ana bincike, tabbacin hakikan za a hukunta su.
Tunyi dai masana shari'a ke nuna damuwa bisa irin wannan matsala. Barista Yakubu Salibawa, ƙwararren lauyan tsarin mulki
ne, dan ka sa wai kaki na soja ka kabili tsarin mulki kansa ya ba kowa dama, yana da martaba. Idan akwai rashin jituwa tsakanin sarar hula da soja, abinda doka ta tanada, wannan abinda soja zai shine ya je wajen ɗan sanda, daga nan sai a ɗauki mataki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wasu 'yan Najeriya ke cewa 'yan majalisar dokokin tarayya suna yawan ɗaukan hutu, abinda su kuma suka ce aiko suna aikinsu. Ga dai Madina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sunana Fitka David Gawan, ni mazaunin birnin tarayyan Abuja ne a Najeriya. Ra'ayina kan zancen hutu da 'yan majalisar Najeriya sukan je gaskiya bai gamshe ne ba. A wata biyu sun je hutu so uku, to hutun nan kuma wanda aiki ne suka riga suka yi mana da muka gamsu, ko kuma a ra'ayina gaskiya wannan bai yi min ba, kuma bai kamata ba.
To sunana Mairo Muhammad. To ni a nawa ra'ayin ƴan majalisa hutun da suke zuwa din nan, ni kam gaskiya yana ɗaure min kai. Abin ma mamaki shi ne, na makonni 8 ɗin da suka ce sun tafi za su yi makonni 6 saboda sadaukarwa ga ƙasa. To abin mamaki shi ne a wata biyu sun tafi hutu so uku. Idan suna son su sadaukar da kansu ga ƙasa, ko kuma su biya bashin hutun da suka tafi so biyu nan da bai kamata su yi ba, ai ya kamata a ce sun biya waɗannan kwanakin da kwanakin hutunsu.
Ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya kenan a game da hutun da 'yan majalisar dokoki ke yi a halin yanzu. Wannan yawan tafiya hutu da 'yan majalisar ke yi ya sanya tunanin rashin tabbas akan yadda 'yan majalisa ke ɗaukan yanayin da ƙasar ke ciki. Kama daga rashin naɗa ministoci da shugaban ƙasa bai riga ya yi ba, ya zuwa shugabannin kwamitocin majalisa waɗanda su ne ke zaburar da ayyukan 'yan majalisan. Wannan ya kasance abubuwa da ya rage azamar aikinsu a zaman makonni biyu da suka yi. Amma ga Sanata Kabiru Ibrahim Gaya, ya ce suna iyakacin ƙoƙarinsu.
Muna aikin da ya kamata a yi, kuma muna ƙoƙarin mu ga cewa duk abin zai kama ya taimaka majalisar tarayya da taimaka Jenerali Muhammadu Buhari a mulkinsa, muna nan muna yi.
Shi ma Honorable Yugudu Hassan Kila ya ce a ɓangaren su na majalisar wakilai ma sun yi rawar gani.
An tattauna abubuwa da yawa wanda zai amfani jama'ar Najeriya, kuma abubuwan duk da ake tattaunawa ana tattauna su ne saboda jama'a. Babu wata matsala yanzu, akwai abubuwa da dama wanda za su fito. Ba na so ne in riga malam masallaci.
To ko yaya ƙungiyoyi masu sa ido a ayyukan majalisu ke kallon halin da majalisar ke ciki, ganin cewa ba wasu ayyuka suka yi na a zo a gani ba, amma kuma sun karɓi kuɗaɗensu na iya watanni biyu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Awal Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC.
To gaskiya babban illa ne, tunda yanzu an samu gibi sai duk abin da yake wakana a wajen ɓangaren zartarwa, ba 'yan majalisa ba sa sa ido a kai, ko kuma ba sa gudanar da wani al'amari na tabbatar da kan cewa akwai gyara a cikin al'amarin da ake tafiyar da gwamnati. Babban gibi ne wannan. Ina ga cewa kuma dole ne su 'yan majalisa su gane kan cewa akwai waɗannan aikace-aikace a kansu da dama da za su yi, saboda haka dole ne su tabbatar da kan cewa sun yi aikin da yake ya dace a ce sun cancanta a biya waɗannan kuɗaɗen.
Cikin watanni biyu da aka rantsar da majalisar ƙasa, sun yi zama na makonni 2 ne kacal, ba tare da aiwatar da doka ko ɗaya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana muna ra'ayoyinku, kuma lambar mu ta nan kamar haka: 202-205-6555. Muna sauraron ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Dabar mun samu kira daga Taraba. Wane ne daga Taraba?
Muhammad Umar ne daga Taraba.
To Muhammad Umar, me ra'ayinka game da wannan batu? Muna jin ka, me ra'ayinka?
Eh gaskiya ne akwai ra'ayina ba.
Eh
ai hakuri a ga Allah masu ba da ra'ayin nan dan Allah ake kafetawa saboda wani suna su ke samu ban taba gida ba sai kullun ina godawa wallahi.
To kai ci gaba da kokari ka fada mana ra'ayinka ko ba
ra'ayin akan me ake magana don yanzu na bude.
To bari mu je Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai magana ta jira Abubakar gidan yaki shagaru lokar gwamnati ta kafa tarayyar Najeriya.
To Malam Aminu, me ra'ayinka?
Kabiru Abubakar.
Eh, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Eh, to gaskiya ra'ayina akan wannan batu yace ya kamata a ce su ainihin waɗannan jahohi da aka zato ambaliya ruwa ta shafa, to ya kamata a ce sun ɗauki matakan da duk ya dace, domin idan aka ce za a iya samun matsalar da za ta iya kawo sanadiyar wucewar rayuwa ko kuma hasarar dukiyoyi, to duk abin da ya kamata a ɗauka ya kamata a ɗauki waɗannan matakai. Insha Allah, idan aka ɗauki matakai waɗanda aka ɗaukewa a tsugunar da su wani wuri a tsugunar da su abubuwan da kuma Allah ya kaddara ba su riga suka nuna ba, to su a san za a yi hasarar su.
Kakkamantawa duk ma'aikaci na daman zuwa hutu.
Ok.
To shi kenan, mun gode. Ga kira daga Nasarawa. Ya daga Nasarawa? Ayo, lambar Nasarawa ya yanke. Muna magana ne akan dacewa ko rashin dacewan hutu da ake cewa ƴan majalisa dokokin ƙasa na yawan zuwa. Menene ra'ayinku? Lambar namu tana nan kamar haka: 202-205-6555. A kira domin a bayyana muna me kuke ganin, me ye ra'ayinku game da wannan batu. Wasu 'yan ƙasa na cewa 'yan majalisar dokoki na tarayya, wato majalisar dattijai da na wakilai, suna yawan zuwa hutu, amma rantsar da su ba su daɗe ba sosai, sun yi hutu. To ga kira mun samu daga Yola. Wane ne daga Yola?
Eh, Dr. Ibrahim Nura ba zan ba dawo.
To Dr. Ibrahim Nura, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Eh, ra'ayina gaskiya ya kamata tun da sun zo aiki ne su yi mana aiki don talaka ne suka zaɓe su.
To.
Eh, ya ce aiki sun yi hankali mu zai kwanta da su.
Ai, suna aiki. To, to.
To, eh?
Bari mu je Yola. To, yanzu bari mu gangara zuwa Niger. Wane ne daga Niger?
Eh, Haruna da muke magana daga Niger. Daga magama lokar gambin Nasku.
To Haruna, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Eh, ni ra'ayina akan hutun ƴan majalisun nan, gaskiya sai su bidillahi ba su zauna ba tunda muka zaɓe su, zaman su bai wuce biyu ba da suka yi, duk sauran hutu suke yi. To, domin kuma mun zaɓe su ne domin su zo su yi mu ƙasa aiki.
To amma Malam Haruna, ka san cewa duk ma'aikaci wani daman ya je hutu, kuma in sun je hutu wata sa'a ma hutun sukan je aiki.
Amma hutun nasu yayi yawa mana, cikin wata uku ba su wuce zama biyu ba.
To hagun wani aka ce dama wani. Yanzu bari mu je Adamawa. Waye daga Adamawa?
Zubairu ne daga Adamawa.
To Zubairu, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu?
Gaskiya ni abunda suke yi din bai dace ba.
Me yasa ka ce haka?
Su san aikin da ya kai su, wannan talakawa ne suka zaɓe su, ba wai sun je don su yi wani hayaniya ko su faɗa hankalinsu ba. To na su su yi mana aiki.
To Zubairu, mun ji naka ra'ayin. Bari mu je Taraba. Waye daga Taraba?
Taraba State.
Eh, waye daga Taraba?
Haruna Alazigi Dado Gubar Zanga daga Taraba Gasar Local Government.
To Haruna, me ye ra'ayinka game da wannan batu na hutun ƴan majalisa?
Ra'ayina ne abin da nake zarginku da shi shi ne kawai, wato yanayin zaɓen da suka yi na majalisar ne, su ma kansu ka san idan gaskiya ta zo wani lokacin, in kai abin da ba gaskiya ba kai da kanka za ka ƙwargo. Yawwa, ni zargin da nake musu a kai kenan, isa kullum ake faranta jiya yawa.
Hutu aka ce sun je ai.
A to hutun nan kan ba wancan teron da aka yi daga dawon da aka yi na wani aiki aka yi. gaskiya mu burin mu shine su tsaya su bamu shugaban kasa goyon baya gyara kasar nan, yana aiki ba dare ba rana, so su kama cewa ba da je hutu me za a yi kasar nan a cikin halin hutu muke.
To Haruna to mun ji ra'ayin Haruna, bari mu je Kebi kuma mu ji waye daga Kebi.
Abdullahi Abubakar dan Sango Dandilo ka gamma.
To Abdullahi Abubakar, me ra'ayinka?
Abinda a ra'ayina wayannan in kaman sun bi umurnin da aka ce ne na ayyukan da za su yi kaman wanda Buhari ya nuna musu cewa za su rika zuwa majalisa su yi aiki su dawo. In haka nan ne to da sauki in suna sauraron koken mu talakawa. Amma in ba haka nan ne ba hutun su ya yawa.
To ai wata sa hutun ma sukan dawo ne don wurin ku talakawan domin ku faɗa musu.
In kaman wurin talakawa suka zuwa suna jin ra'ayinmu. Su je can su aikata mu su yi muna aiki su don su zo nan ƙauyuka mu su yi muna aiki ai babu laifi. Amma in dai ba donka muna donka suna to ai hutun ya zo su rika zama wuri guda.
To Abdullahi Abubakar, mun ji naka ra'ayin, bari mu je Kaduna kuma. Waye daga Kaduna?
To assalamu alaikum, sunana Akarami daga Abubakar Gomaye Kaduna, shugaban ƙungiyar matalaka na ƙasar rashin jihar Kaduna.
To Akarami, ina hankalin kai karkata game da wannan batu da muke yi yau?
To ai hankali ya karkata kowa da kowa, na sani in Najeriya mafi 99 cikin 100 gaskiya kan Allah wannan hutun kwata-kwata bai dace ba. Shin wai da maza me ya amfani zuwa hutun nan? Dan maza ku za ku motion yanzu mu nan Kaduna muna son asibitin 44 da kuma International Airport ta koma ta Kaduna da kuma Eastern Bypass da akwai ayyuka da yawa wanda muke tunanin muke son mu ga masantan mu ya faɗa musa. Amma idan ana zuwa hutu to me za a yi kenan? Haba da Allah zan wannan hutun su tsaya, baba har ya tsaya, kowa tsaya na aiki amma su sai hutu.
To Akarami, ba sai sun dawo ne za ka same shi? To mun jira yanka Akarami, bari mu je Katsina da kuma kiran Katsina ne za mu rufe kiran nan. Waye daga Katsina? To shi kenan, na Katsinan ma ya tsinke. Da kiran Akarami ne muka zo kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka. Goyi ma rana ce, mun buɗe layukanmu kuna iya kira. Mun gode. Madalla, yanzu kuma ga shirin
wasanni a takaice.
Sabon kocin Najeriya Sunday Olise ya soma fuskantar kalubalen takaddama da 'yan wasan kasar, inda ta kai har ya jingine shahararren dan wasan kasar da ke taka leda a club din Chelsea ta Ingila, John Mikel Obi, a wasannin Najeriya za ta fafata da kasar Tanzania a watan gobe. Sunday Olise ya ce ya yi hakan ne kuwa saboda ɗan wasan ya yi masa raini hankali ta hanyar ƙin ɗaukar wayarsa. Olise ya ce ya kira wayar Obi har sau hudu bai amsa ba, ya kuma tura masa saƙo shi ma ba amsa, sa'ad da ya ziyarci ƙasar ta Ingila domin tattaunawa da 'yan wasan Najeriya ɗin. A lokacin ziyarar dai kocin ya ce ya sadu da wasu 'yan wasan Najeriya a Ingila da suka hada da Victor Moses da kuma ɗan wasan Liverpool Jordan Ibe da sauransu, inda ya tattauna da su da ma iyayensu. Kasar Saliyo za ta rufe filin wasan Najeriya domin karɓar bakuncin kasar Ivory Coast a wasan su na neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka. Saliyo za ta buga wasan nata ne na rukunin I a filin wasa na Teslim Balogun da ke birnin Lagos, biyo bayan haramta mata karɓar bakuncin wasan ƙasa da ƙasa sakamakon ɓarkewar cutar Ebola. Shugaban hukumar ƙwallon Saliyo Sori Ibrahim Sese ya shaida wa manema labarai cewa babbar abokiyar ƙasar wato Najeriya ta aminta da ta bata damar buga wasanta na gida a can, kuma hakan zai rage musu wahalar da suka fuskanta a bara, inda wasanninsu na gida ma suka buga su ne a ƙasashen da suke fuskanta. Hukumar ƙwallon ƙafar Afirka wato CAF ta ce za ta dage wa ƙasar Saliyo takunkumin karɓar bakuncin wasannin ƙasa da ƙasa ne kawai idan hukumar lafiya ta duniya ta tsarkake ta daga cutar ta Ebola. Dan wasan gaba na Barcelona Pedro ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru hudu da zakarun Premier ta Ingila wato Chelsea akan kuɗi fan miliyan 21. Pedro ya kasance dan wasa na biyu da Chelsea din ta ce fano a cikin ƙasa da sati ɗaya tun sa'ar da ta sha kashi a gidan Manchester City a ƙarshen mako. Pedro dan shekaru 28 da haihuwa ya taso ne daga makarantar horar da 'yan ƙwallo ta Barcelona din, ya kuma zura wa club din ƙwallaye 99 a cikin wasanni 326 da ya buga wa club din tun daga shekara ta 2008 kawo yanzu. Manchester United ce da ya taso mazawarcin dan wasan kafin Chelsea ta yi galabar samunsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Ƙasar Amurka ta ƙara faɗaɗa tukwicin da ta ware ga duk wanda ya ba da bayanai kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda, ciki har da na waɗanda suke kai hare-hare a kan gine-ginen gwamnati da sauran wurare a arewacin Najeriya, lamarin da ya tsunduma ƙasar cikin tashin hankali. Abubakar Shekau shi ne shugaban ƙungiyar da aka fi sani da Boko Haram, wacce ƙungiya ce mai tsatsauran ra'ayi da ta shahara kan aniyarta ta kifar da gwamnatin ƙasar domin kafa daular musulunci. Alaka da ƙungiyar ke da ita da takwarorinta irin su Al-Qaida da Al-Shabab ya ƙara mata ƙarfi wajen kai hare-hare. A watan Yulin shekarar 2010 bayan da Shekau, wanda shi ne shugabanta na biyu a da, ya karɓi ragamar tafiyar da ƙungiyar tare da yin mubaya'a ga ƙungiyar Al-Qaida, ya kuma yi barazana ga Amurka. Wani harin bom da aka kai kan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Agustan shekarar 2011 shi ne mummunan hari na farko da ƙungiyar ta kai kan muradun ƙasashen yammacin duniya, wanda ya halaka mutane 23 ya kuma raunata wasu 80. A watan Afrilun 2012, ƙungiyar har ila yau ta kai hari a wani gidan jarida da ke Abuja tare da yin barazana ga sauran kafofin yaɗa labaran cikin gida da na waje, ciki har da muryar Amurka. A ƙarƙashin jagorancinsa, ƙungiyar ta yi garkuwa da ɗaruruwan yara, inda takan yi amfani da su har a wajen yaƙi da ayyukan lalata. Shekau mutum ne dogo, mara jiki kuma baƙi. An haife shi ne a jihar Yobe, Najeriya, tsakanin shekarun 1965 da 75. Ya kuma fito ne daga ƙabilar Kanuri, yana magana da harsunan Larabci da Hausa da Finlanci da Kanuri. Yakan kuma yi amfani da inkiyoyi kamar Abubakar Shikwa da Imam Abubakar Shiku. Shirin Amurka na tabbatar da adalci ta hanyar ba da kyauta ya ware $7 million, wato kwatankwacin naira $1.5 billion, ga duk wanda ya ba da bayanai da za su kai ga gano inda Shekau yake. Amurka ta yi alƙawarin za ta yi bincike kan duk wani rahoto da aka gabatar mata, kuma za ta ɓoye bayanan duk wanda ya samar mata da waɗannan bayanai. Idan ma ta kama, Amurka za ta soyawa wanda ya ba da bayanan da iyalansa wurin zama. Idan mutum yana da wani bayani, zai iya tuntuɓar ofishin jakadancin Amurka na kusa-kusa, ko kuma ya aike da saƙo zuwa info@rewardsforjustice.net, ko kuma ya kira wannan lamba 1-800-877-3927. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
An bindiga wani ɗan jarida har lahira a ƙasar Sudan ta Kudu kwanaki uku kawai bayan da shugaban wannan ƙasa Salva Kiir ya yi barazana cewa zai kashe duk ɗan jarida da a cewar shi aka same shi yana yawa ƙasar zagon ƙasa. A jiya Laraba da Maraice ne wasu 'yan bindigan da ba a tantance ko wasu wane ne ma ba su ka harba shi wannan ɗan jaridar, ana kiran shi Peter Moy, kuma yana aiki da jaridar Nation. 'Yan jaridu saura da ke da rai da suka ga abin da ya faru sun ce akwai alamar cewa kisan nan na ganganci ne, tunda ba abin da aka ɗauka a wurin shi marigayin. Bai zuwa yanzu dai ba wani martani da aka samu daga wurin gwamnati ko 'yan sanda. Amma an san a ranar Lahadin da wuce, shugaban Kiir ya ga 'yan jaridu cewa idan wasunku ba su san cewa ana kashe mutane a wannan ƙasa ba, to za mu nuna muku gaskiyar hakan wata rana. 'Yancin 'yan jarida ba yana nufin cewa kuna da damar koyar ƙasar zagon ƙasa ba.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da sai ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.